بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne daidai da daren 15 ga watan Dhulqa'ada hijira na da shekara 1432 daidai da 12 ga watan Oktoba shekara ta 2011 wannan shine kaso din da muke wa lamba da i daga cikin jerin jiyar kasusuwan muqaddimar karatun littafin sahihu muslim na al-imam Abul Husayn muslim dan hajjaj dan muslim Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki da mun fara tattauna wata mas'ala dangane da babuka da ake gani a cikin littafin sahihu muslim muka ji cewa ba imam muslim ne yayi su ba hasali wasu daga cikin malamai ne masu sharhin littafi ko masu kwafe wannan littafi sune suka yi su abubuwan da imam muslim ya kaɗai bayan wannan doguwar muqaddima wadda ita za a fara karantawa insha Allah sune kwararo hadisan amma bayan haka bai rauraba littafin nashi ta hanyar kawo babi kaza ba hatta kitabu da yake kawowa ba a cikin littafin yake kawowa ba ya rinka kawo su a gefen littafin ne masana suka ce yayi haka ne don kada cikin littafin yayi yawa dan haka sai ya sa kitabul iman kitabul birr kitabu kaza a gefe amma babuka wannan kamar yadda muka ji daga manyan masana cewa ba imam muslim ne yayi su ba hasali wasu malamai ne suka yi su kamar da zamu je mu karasa jin karatun ayo insha Allah sannan za mu ɗanyo tsokaci dangane da hadisai dubu nawa ne imam muslim ya rubuta a cikin wannan littafi haka kuma almajiran da suka riwayo wannan littafin daga wurin shi imam muslim sannan bayanin ni Muhammad Awwal Adam Albani na Zaria wanda ainihin zan karantar da wannan littafin bayani dangane da isnadi na zuwa ga ainihin imam muslim sai kuma gaba ta biyar ita ce dangane da jinjinawa al-imam muslim da malaman da suka biyo bayan shi suka yi aiki akan wannan littafi karshe bayani dangane da salo da kuma tsarin da ni kuma zan ɗauka wajen karantar da wannan littafi insha Allah ta'ala ina mai neman Allah madaukakin sarki ya sa mini hannu a cikin wannan aiki sai in ce idan ba ku manta ba dama na ɗauko muku littafin qurratu ainul muhtaj fi sharh muqaddimati sahih al-imam muslim ibn al-hajjaj na babban malami Muhammad dan Ali dan Adam dan Musa mutumin kasar Ethiopia da ke zaune a garin Makka a yanzu babban malami a makarantar Darul Hadith al-Khairiyya da ke cikin garin Makka Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a inda daga shafi na 50 zuwa shafi na 51 ya tattauna wannan mas'ala dangane da cewar da yayi al-mas'alatu as-sabi'a tarajum al-kitab babuka da ake gani a cikin wannan littafi da kitab yace babu shakka ba muslim ne ya rubuta su ba kamar da muka faɗi wasu malamai ne daga cikin masu sharhi da malamai waɗanda suke kwafe littafin su suka yi ya gama faɗin wannan magana yace ya ɗauko ta ne daga malam Ahmad Shakir Allah ya gafarta mishi yace amma dangane da kutub kitabu kaza wannan manyan malamai sun tabbatar da cewa babu shakka imam muslim shi ya rubuta su sai dai su ma fa ba a cikin littafin ya sa su ba kamar yadda a yau ake ganin su a cikin ainihin bugun wannan littafi na sahihu muslim wanda ainihin galibi ya yaɗu daga aikin da malam Muhammad Fuad Abdulbaki wani ba masare ne Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi shi ne wannan aiki muka ji malam ya ce kai ce malamai ba su yaba da irin ainihin wato saka wannan abu da ya a cikin asalin sahihu muslim ba shi ko imamu su ya yi tuntuni ma ya ainihin wato so a ce asali su kansu su nawari da waɗanda suka yi littafin babuka ya so na a ce ba su yi babukan ba su bar littafin kamar yadda ainihin yake ina fata an gane shine sai malam zai ci gaba da cewa yace wa qala shaykh abu amr rahmatullahi ta'ala ma nafsuhu ان مسلم رحمه الله وايانا رتب كتابه على الابواب فهو مبوب في الحقيقه اكشن جسيا مسلم يا قال لكتاب ابي بابك ني اما بيرني بابك ما حقيقه لكتاب ان كان قرانتا شي ده كيف زاك غانا هنا تفي اكن بابك دومن كان cikin babin kaza sai kaji kana cikin hadisan da ke magana akan tahiya sai kaji ka shiga hadisan da ke magana sallama sai kaji ka shiga magana hadisan da ke magana azkari kaga in ka duba a fakaice babuka ne a hakika amma bai fito da babukan kararrayi su ba walakinnahu lam yadhkur fihi tarajim al-abyad sai dai bai ambaci babukan ba li Allah yazdada bihi hajm al-kitab domin kada girman littafin ya karu aure da gauri zalika ko kuma saboda wani dalili domin tunda muslim bai bayyana dalilin da yasa haka ba to malamai ne suke tsammanin dalilin shine tunanin kada littafin ya yawa sai suka ce ko kuma wani dalilin wanda Allah kadai ya kadaitu da sani qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala al-imam an-nawawi Allah madaukakin sarki bidan shi yace وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد ما يوجد باب شكا أنسى موسم على ميسيني ومتاك المسلم بابك يوجد بابك الناس يسمى بشي وبعضها ليس بجيد يوجد بابك أنكم الدسكي أباس بشي بس باتي بقوكا إما لقصور في عبارة الترجمة قوبي سبب إشيا من باب أتكينش أقول قصور أقول أينه جزاوة akwai rashin gamsasshen bayani ko kun fahimta jama'a wa inna li rakakati lafzihi ko kuma saboda an samu ainihin tangarda a cikin lafazin sai kaga larancin bai tsayi tsayuwar da zai iya gamsar da abin da ake nema ba wa inna li ghayri zalika ko kuma imamu nawawi yace babukan sai ba su dace ba saboda waɗansu dalilan daban wa inna insha Allah ta'ala sai nawawi yace mu su nawawi in Allah ya so ahras على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها ظامن اياكو قرن مجنن نكتا ينكاو بابكا دا كلموني وقم دا سكا داسي بيرا لن دا حديثا سكي جماعة كنت هنشونا كنت مجنن دا امام النووي يفتي شكرا دا يتفز دا تجباتا انتها قال الجامع عفا الله عن تعالى عنه شكو مالا محمد بن علي بن آدم بن يوسى Allah madaukakin sarki ya mishi afwa sai yace kuma innan nawawi ma'a annahu da'a annahu yu'abbiru bi ibaratin taliqu biha illa annahu lam yaslam min al-intiqad kada da cewa nawawi ya ainihin yi da'awar cewa zai kulla babuka da kalmomi da bayanai waɗanda suka dace yake shi ma nashi babukan da su kubuta daga cin gara ba fa kad yujiba fi sani'ihi ma huwa ghayru la'iq a cikin nashi babukan shi ma bai kulla ainihin kasamin abubuwan da ba su dace ba kama kararrahu ba'd al-afadil kamar yadda aka samu wasu manyan malamai suka tantance haka yana ishara zuwa ga malam mashhur ne a cikin ainihin wannan littafi da na kawo muku mai tarihin Imam Muslim da manhajin shi a cikin Sahih Muslim a mujalladin farko shafi na 387 zuwa 388 haka abin yake amma ni kuma Muhammad Awwal Adam Albani daga cikin abubuwan da na fahimci suka saka Imam Nawawi a cikin waɗannan ainihin kurakuran da aka rinka ganowa hakikanin al'amari babukan da Nawawi ya rinka samun tangarda su ne babukan da ke da alaka da hadisan aqida idan ya zo wani hadisi da ya shafi aqida ko wata mas'ala da ta shafi aqida to sai ya ittirabi yayi kokarin ya biya buƙatar Imam Muslim yayi kokarin kuma kaucewa abin da ya imani da shi na aqidar ash'ariyanci sai da dama sakamakon haka sai aka rinka samun shi ma Nawawi yana kulla babuka waɗanda in ka kalli babukan ka kalli hadisan sai kaga yana kokarin wacewa abin da hadisan suke kokarin kullawa misali hadisan da ke bayani dangane da saukar Allah madaukakin sarki a ƙarshen dare Imam Muslim ya tattara su guda lafzan ne guda biyar zuwa guda shida amma imamin Nawawi da yake sai kaito daga wannan madmumin sai ya tafi zuwa ga wata ma'anar ta hadisan ita ce abin da ke fa'idan tuwa zuwa ga falalayyin sallah da daddare hadisan babu shakka suna bayyana falalayyin sallah da daddare amma kuma mas'ala mafi girma a cikin hadisan ita ce mas'alar tauhidi. Da ita kamata a kulla ya babu, amma sai Imam Malik sai aka rinka samun wannan ikrarin. Don haka alhamdulillah wannan malamin namu a cikin wannan littafin nashi karara ya rinka fitowa yana kulla babukan daidai da abin da ya dace da Imam Muslim ya rubuta. Kamar yadda idan ba ku manta ba, na faɗa a lokacin da na zo sharhi ko kuma nake sharhin wannan hadisin da ke magana, Allah yana sauka ƙarshen dare na zo muku da sharhin kitabut tauhid na sahih al-Bukhari wanda malam Abdullah al-Ghunayman ya yi. Malamin yake cewa tare da cewa littafin Imam al-Bukhari ya samu karɓuwa, ya samu sharhohi, ya samu kula, sai dai kaico dukkan sharhohin littafin Bukhari kaf waɗanda ke hannu da aka buga a yanzu baki ɗayansu babu guda ɗaya wanda sharhin ya dace da aqidar Bukhari ɗin. Shine kamar a ce yanzu duk Najeriya an rasa ɗan izala da zai ɗauka littafin Abubakar Gumi ya fassara, sai a samu ɗan ɗariƙa ko ɗan shi'a. Kaga an yi musu manajin littafin, an yi musu handling littafin. Haka wasu da suka zo gyaran fassarar Abubakar Gumi ta Hausa, dukkaninsu ba ba sakkwace, ba ba zamfare, ba ba kabe, kanawa ne galibinsu da ƴan jigawa, sai ƴan ɗaiɗaikunsu katsinawa suka haɗu suka yi gyaran. Tun suna yin wannan aikin fiye da shekara 12 nake cewa, amma a tsarin gyaran littafi fa akwai kuskure tun daga farkon aikin ku. Shine yaushe za a yi ni ba Kano ko ni ba Zazzage ko ni ba Katsine ko ni ba Sakkwace in ɗauki littafin wanda lahajarmu ba ke ɗaya ba kuma Hausar nake so zan gyara. Akwai abin da yake ni a wurina in ba Zazzage ne 100% ga yadda zan ce a daidai lokacin da ba Kano sai ce ba haka ba ne, a daidai lokacin da ba Sakkwace sai ce ba haka ba ne, ba Zamfara sai ce kahen, ba Kano sai ce kafin, ba Sakkwace sai ce kanda. To yanzu idan ya zama ba Sakkwace ne ya rubuta yake kanda musan kowa kai mun ka sani Sardauna, idan ba Kano zai sai ce a wannan kanda a cire ta sai ce ba Hausa ba ce, ya yi ya gane cewa ba Hausa ba ce, ba Sakkwace ba Hausa ne, Sakkwatanci Hausa ce. A ƙarƙashin wannan kaga ashe ba Kano ba shi da ahaliyar gyaran littafin da ainihin wato ba Sakkwace ya rubuta kamar yadda ba Sakkwace bai da wannan ahaliyar. Allahumma sai dai in shi ƙwararre ne a cikin harshen Hausa, kamar a ce Dr. Abubakar Imam ya rubuta littafi, sai a samu Professor Aliyu Bunza daga jihar Kebbi, Jami'ar Usmanu Danfodiyo, sai ya zauna ya ce zai gyaran littafin sai a karɓa. Me yasa? Saboda Abubakar Imam tare da cewa a Zazzau ya rayu, amma akwai ainihin jinin mutanen Niger a jikin shi, don haka akwai wannan Hausar kagara, akwai Sakkwatanci a jikin shi don yana da alaka da su, akwai Karanci jikin shi don yana da alaka da su, akwai Katsinanci, don haka kana karatun littafin magana jari duk waɗannan Hausar sakin sun bayyana a cikin littattafan ainihin Dr. Abubakar Imam. To in ana son a gyaran littafin sai a samo kamar Professor Aliyu Bunza wanda mutumin garin Bunza ne da ke cikin jihar Kebbi, sannan ƙwararren professor ne, in fact he is the leading authority in Hausa language in the entire West African region. Shi ne babban malami masani gogagge da aka sallama game da harshen Hausa yanzu a yankin Africa ta yamma. To sai a bashi littafin ya gyara, domin anan zai gyara ne da ilimin Hausa da yake da shi, ba da harshen Hausa da ya gada a wurin kakannin shi ba. Saboda haka waɗannan littattafai jama'a, Bukhari, Muslim, Abu Dauda, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, Muwatta, Musnad na Imam Ahmad da sauran littattafan nan manya-manya da ake kira Kutubul Ummahat, duk malaman da suka rubuta su aqida suke da ita irin aqidar salaf, mazhabi suke da shi irin mazhabin salaf, manhaji suke da shi irin manhaji na salaf, idan ba wanda ya zama keke da keke aqidar shi da mazhabar shi da manhajin shi iri ɗaya ne da nasu ba, in ya zo karantar da littafin dole sai an samu tatabur ba, saboda zai zo karanta wani abin yana ganin in ya faɗi wannan a yadda abin yake rubuce to ya rubuta kanshi ya gina mai littafin. Idan kuma ya ce gaba ɗaya abin da mai littafin ya rubuta ba daidai ba ne, mutane za su nemi dalili, to wajen kawo dalilin nan kuma akwai aiki. Yasa inda kuma ta ba malam Abdullahi ibn al-Gunayman yake cewa yana fatan Allah ya sa a samu wani malami wanda ya amsa sunan shi a malanta ya zauna ya aikin yi wa littafin Bukhari sharhi wanda zai fito da haƙiƙanin aƙidojin da Bukhari ya rubuta a cikin littafin. Ina fata an gane shi ma wannan littafin na Imamu Muslim matsalar da ya samu kenan, amma alhamdulillahi samuwar wannan sharhi tare da ɗaya sharhin da ne muku ishara wanda ɗan uwa kuma abokin wannan malamin mai suna Sheikh Muhammad Al-Amin ibn Abdullah Al-Rumi Al-Alawi Al-Harari ya zauna yi wa Muslim sharhi mujalladi 26 sakamakon samuwar waɗannan sharhohi guda biyu alhamdulillahi za mu iya cewa sahihu Muslim ya kubuta daga wannan matsalar wadda ainihin Bukhari da Muslim ko kuma littattafan Bukhari da Muslim suka dade a cikinta. Ita ce karancin samuwar sharhi na malamin da yake hadwal qudati bil quba daidai da girman takalmin hagu da dama sun yi daidai da mai littafin, ko kun fahimta jama'a? Alhamdulillah za ku gaskata wannan maganar daga sharhohin da in ta kama zan rinka karantowa insha Allahu ta'ala. Na'am. Ko da ainihin Bukhari da Muslim ya kafa akan ya hujja da hadisan akan matsala kaza, idan haka zai ne zai sa a kauce daga wannan matsalar idan dai har ya kasance ita ce matsala mafi muhimmanci. In ya so a fito da ita wannan matsalar kamar matsalar sallar roƙon ruwa ko matsalar makamancin haka, amma abin da nake ishara a nan a asalin babin ko kitabul iman din na sahihu Muslim, abin da ya kamata a ce an fitar da babin akan yadda Muslim yake so sai a koma sai a ɗauko wata matsala wadda ta fi ƙarfi a ɓangaren fiqhu yadda ƙarfin da take da shi a matsalar tauhidi, sai zama sai ya hujja da ita, sai zama ya kau da hankali daga abin da ake so a kai zuwa gare shi, ya ɗauki mutane zuwa ga wani abin wanda yana da muhimmanci amma ba shi ne yake da muhimmanci a yanzu a wannan gurin ba. Ina fata an gane. A aikace za ku ga haka insha Allahu ta'ala, domin za mu rinka karatu ne na muqarana, muna karanta sai mu ce yanzu kun ga wannan babin da Nawawi ya kulla da kamata ya babin ya kasance kaza, kuma ba kawai faɗi za mu ne ka bara mu wuce ba, sai mun tsaya mun kawo dalilai ɗaya bayan ɗaya wanda in Allah so za a gane me muke nufi kuma me yasa muka faɗi wannan maganar insha Allah. Shine malam yake cewa faqad fassala al-qabr an al-iman, dan haka sai ga Imam Nawawi ya raba babin qaddara daga babin imani, wa fassala al-munafiqina 'an al-iman, babin da ya kamata ya magana akan mas'alan munafikai sai gashi ya cire ta daga karkashin babin imani, wa ja'ala ahadith al-ba'a adabi fi adadin min al-kutub, hadisan da suka zo suna magana dangane da ainihin wato adab labibba kamar labibban kwanciya labibban cin abinci, sai gashi ya biya warwatsa waɗannan ainihin wato babukan ya warwa azu a cikin wasu ainihin kutub, fa indahu kitabul adab thumma kitabus salam wa huwa min al adab, sai da Imam Nawawi ya raba ya ce kitabul adab ya kuma ce kitabus salam, waɗannan gaba ɗayan su guda biyu da ya raba su asalin su a ƙarƙashin kitabul adab ne, thumma kitabul birr was sila, sannan sai kuma ga kitabul birr was sila wal adab da kuma kitabul adab, duk waɗannan kuma duk suna ƙarƙashin kitabul adab ɗin ne, saboda haka da ya fitar da su a inda Muslim ya kulla kitabul adab ya fitar da su, in ya tafi can gaba sai ya dubi me Imam Muslim ya sa ya kawo waɗannan hadisan su kuma sai fitar musu da kitabun ko babun da yafi dacewa da su. Tanbihul malam yace qala al-hafiz waliyuddin al-iraqi rahimahullahu ta'ala wa alam anna musliman rahimahullahu ta'ala dhakara fi sahihihi kitaban adab thumma ar-ru'ya thumma al-munafiq manaqib thumma al-birr was-sila wa inna al-hafiz al-muzi ya'zi jami'a ma fi al-birr lil-adab ma annahuma munfasilan. Yana kawowa daga al-hafiz al-iraqi ne cewa iraqi ma ya faɗi irin wannan maganar cewa muslim da ya tashi ya ainihin kawo kitabul adab, sannan kitabul ru'ya bayani dangane da mafarkai, sannan kitabul manaqib darajojin sahabbai da tabi'ai da makamantansu, sannan sai al-birr was-sila ayyuka nagari da sadar da zumunci. Sai ce to amma al-hafiz al-muzi da yazo sai ya rinka danganta waɗannan gaba ɗaya zuwa ga ainihin wato babul birri da kuma babin adab, yace tare da cewa daban-daban ne suke. Bainahuma ar-ru'ya wal manaqib wa ka'anna al-muzi yara anna muslim karrara al-adab fi mawdu'ayni. Ni wa abin da yasa muzi ya hade babukan wuri ɗaya yana ganin kamar muslim ya maimaita abin da ya kulla ne a can baya, tare da cewa abubuwan na da bambanci. Wa kana yanbaghi lahu an yaqula fil adab al-awwal wal adab al-thani limayyiza bainahuma intaha. Da ya kamata ne in ma har shi muzi ya so bayyana haka sai ce babul adab na farko, babul adab kuma na biyu. Ina fata an gane. Wa mimma yuntaqadu ala an-Nawawi annahu tarjama li hadith Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu bi qawlihi babu wad'i yadil yumna babu wad'i yadil yumna ala al-yusra ba'da takbiratil ihram tahta sadrihi. Na daga cikin gyare-gyaren da aka yi wa al-Imam an-Nawawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mai, ya kulla babu, yace babin da ke bayani akan dora hannun dama akan na hagu bayan kabbara harama akan kirji, sai kuma yake sama da cibiya, wato kasan kirji kuma sama da cibiya. Kaciya akwai bambanci tsakanin sama da cibiya da akan cibiya. Abinda Nawawi yake nufi yanzu hadisin Wa'il ibn Hujr, hadisin da kayyade wuri ba, amma Nawawi da yazo sai yace kasa da kirji sama da cibiya ba akan cibiya ba, in akan cibiya ne haka kenan, to ba akai ba, sama da cibiya kasa da kirji. To yanzu wannan babin da ya kulla ko shafi'iyanci ne ya fitar a hadisin, kuma babu haka a hadisin. Ina fata an gane. Sai yake cewa wala yujad fi alhadith alladhi saqahu fi sahih ma yadullu ala qawlihi tahta as-sadr wa fawqa as-sirra. A cikin hadisin babu dalilin da ke nuna cewa kasa da kirji sama da cibiya, bal hadha sariyun ko hadha sara lahu ma sabata, wannan ya gudanu gare shi ne akan abin da ya tabbata fi madhhabihi, ya gudana a bisa mazhabin shi na Shafi'iyya, min al-amali bi hadha, na aiki da wannan da suke, ma annahu sabata fi nafs al-hadith kharij as-sahih ma yukhalifu hadha. Sai yake tare da cewa a cikin hadisin, asalin wannan hadisin na Wa'il ibn Hujr, an ruwaito shi a cikin wani littafi ya tabbata ba a muslim ba, da wata riwaya wadda ta saba wannan fassarar da Nawawi ya kulla babu da ita, haythu qala a inda a cikin wata riwaya aka ji yace ala sadri akan kirji. Ku kiyaye hadisin Wa'il ibn Hujr, anan a cikin sahih muslim yana cewa ne annabi na dora hannun shi na dama akan na hagu, iya abinda hadisin ya faɗi kenan, bai faɗi a kirji ko a kasan kirji ko a saman cibiya ko a saman kasan cibiya ko makamantan haka ba. Shi wannan hadisin sai ya zo da cewa akan kirji a cikin wata riwaya wadda al-Imamu Ahmad yayi wannan riwaya, al-Imamu Daraqutni yayi wannan riwaya, ku karanta littafin Tamamul Minna da littafin Irwaul Ghalib kuma ya tabbata, tare da cewa in ka karanta wani littafi da Malam Bakar Abdullahi Abu Zaid ya rubuta Allah ya gafarta mishi, yana inkarin wannan abun, har yana soke-soke da maganganu da basu dace ba. A cikin wani littafi wanda yake suka dangane da wasu abubuwa waɗanda suka tabbata a cikin sallah da Malam Nasiru Din Al-Albani ya ainihin wato tabbatar a cikin littafin Sifatus Salah. Ko kun fahimta? Hakika ya tabbata cewa a saman kirji, a kan kirji ake ɗora hannu. Amma nawayi sai ya kawo cewa ƙasan kirji sama da cibiya. Sai ce wannan ya tafi ne a bisa mazhabin shi. Kaga da abin da ya dace. Da sai ya ɗauko waccan riwayar sai ya fassara ta in ya so a babin ma da sai a ji ya ce ala sadri. Da in ya zo cikin sharhin sai ya ce ko da yake a matanin hadisin nan da ka ji da lafazin Muslim babu ala sadri ko ala sadri, amma sai ya ce saboda ya tabbata a cikin wata riwaya sai ya kawo riwayar. Sai ya ce wa mislu hadha kasirin jiddan, irin wannan na da yawa a cikin littafin al-Imam an-Nawawi. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Allah madaukakin sarki shi yafi sanin daidai. Wa ilayhi al-marja' wal-ma'ab, kuma makoma gaba daya da madogara ga Allah madaukakin sarki take. Jama'ar musulmi kun ji, dan haka kun ji madogarar mu dangane da cewa hadisan da ke cikin sahihu Muslim, Imam Muslim ya ainihin ruwaito su amma bai zuba musu kitab da babu ba, kitab da ya musu a gefe ya sa, babu kuma ba shi yayi ba. Magana ta biyu yadda malam bai tattauna ta da ita ce Imam Muslim bai yi littafin shi lamba ba, kamar yadda Ibn Hajar bai yi littafin shi lamba ba Bulughul Maram, kamar yadda Nawawi bai yi littafin shi lamba ba lambobi Riyadus Salihina. Daga baya ne duk malamai suka sa waɗannan lambobin, sai sa zaka ga lambobin suna saba daga wancan bugun zuwa ga wannan bugun, saboda kowa in ya zo kirgawar akan iya samun abin da zai dauka cewa wannan hadisin da wancan ɗaya ne, wani kuma in ya zo ya raba. Ko kun fahimta jama'a? Daga in kana da Riyadus Salihina, matarka na da Riyadus Salihina, ko kaninka ko wani abokinka ka ɗauko su ka gwada, sai ka ga mai yiwuwa kirgen hadisan bai yi ɗaya ba, saboda asalin lambobin ba daga mai littafin ba ne. Haka Bulughul Maram za ka ga lambobin da wancan da wannan ba su yi ɗaya ba, saboda asalin mai littafin bai wa littafin lamba ba. Shi yasa wasu in suka zo sai su haɗa hadisai marfu'ai kaɗai sai su yi musu lamba a Bulughul Maram. Don haka sai ka ga hadisan ba za su wuce ɗari kaza ba, a daidai lokacin da wani in ya zo sai ya haɗa da marfu'ai da marfu'ai da maqtu'ai duka sai ya haɗa sai ya musu lamba ɗaya, kamar yadda Hamid al-Fiqhi yayi a cikin nuskar shi shahararriya. Shi yasa wajibi ne ɗaliban ilimi su san waɗannan abubuwan don su tantance su, saboda wata rana in wani ya zo ya faɗi wata magana kar ta zama muku baƙuwa, balle ta zama abin rikici. Ina fatan mun gane. Naka muna fatar ga waɗanda ke bibiyar wannan karatun, gobe wani ba zai zo ya ce hadisan sahihu Muslim da Imam Muslim ya tara bai musu babuka ba, ba za ka ji ta zama baƙuwan magana ba. Ina fata an gane. Aƙalla a matsayinka na ɗalibin ilimi shikenan kaga kawarku. Ko kun fahimta jama'a? Kenan yanzu da wani zai ɗauki sahihu Muslim ya yi ta haƙiƙin shi sai bai sa mishi lambobi ba, bai sanya mishi babuka da kutub a ciki ba, ba za a ce ya zo da sabon abu ba, sai a ce ya buga shi kamar yadda mai littafin ya yi shi. Ina fatan mun gane. Shi yasa a cikin wannan littafi Qurratu Aynil Muhtaj Malam Muhammad Ali Adam ya tabbatar da cewa hatta lambobi da Fu'ad Abdul Baqi wa Sahihu Muslim din yake akwai kuskure a cikin littafin. Sai yace amma shi kanshi in ya tashi kawo hadisan kuma zai bi waɗannan labin ne duk da ya san da kuskuren. Yace ba dan kuma saboda wannan bugu mai waɗannan lambobi shine ya biya yaɗo a hannun jama'a yanzu. Duk inda za ka ga Sahihu Muslim da lamba asali daga Fu'ad Abdul Baqi ne. Duk inda za ka ga sharhin Sahihu Muslim an ɗido lambobi an sa waɗannan lambobin ne na Fu'ad Abdul Baqi. Yake to dan ka a rinka samun karo in ya ce a duba lamba kaza, a je a duba a ga sabanin haka. Yace to amma dai babu shakka littafin yana buƙatar a samu wani gogagge wanda zai tsaya ya bada lokaci ya mishi aiki na ƙididdiga dan a gane keke da keken lambobin. Ina fata an gane. Haka ya faɗi wannan magana dangane da adadin hadisan ma, wanda ita ce wannan magana da ya kawo a mas'ala ta takwas. Yace fi adadi ahadisil kitab, hadisan da ke cikin sahihu Muslim. Ina fata an gane. Yace qala al-Husayn ibn Muhammad
الماسر جسي سمعت أبي يقول سمعت مسلما يقول صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة مسلم يتي ناربو تونا حديثي ني وانا اللتافي ني دقا حديثي دبو دلي اكوة اند دلنا جيسني. وقال تلميذه الملازم له أحمد ابن سلمة رحمه الله تعالى كنت مع مسلم في تصنيف في تأليف كتابي صحيحه 15 سنة. المدرش من سنة أحمد بن سلمة يتي انا تارد مالمينا مسلم wajen rubuta wannan littafi shekara 15 yace yana rubuta shi wa huwa 12,000 hadith hadisi 12,000 ne kaji kuma abin da dalibin yace qala al-hafiz al-zahabi al-hafiz al-zahabi sai yace ya'ni bil mukarrar wato yana nufin hadda hadisan da isnadudin da muslim ya rinka maimaitawa haizu innahu qala haddathana qutayba sai kaji muslim yace haddathana qutayba wa akhbarana ibn rumhin ابن رمح يا با محدثي حديثي ده ني amma sai kawo hanyoyi biyu malan yace yu'addani hadithaini sai kaga an kirga su a matsayin hadisai biyu ina fata an gane amma ittafaqa lafzuhuma lafazun sai kaga yayi daya aw ikhtalafa fi kalima ko kuma a wurin kalma guda sai a samu ainihin bambanci intaha qala az-zarkashi babban malami al-allamatu az-zarkashi yace wala alla hadha aqrab me wannan magana ita ce ainihin wato zata zanta fi daidai wa qala al-mayaniji fi adad ahadith as-sahih al-allamatu al-mayaniji ko da yazo yana bayani dangane da adadin hadisan da ke cikin littafin muslim yace washtamala kitabuhu rahimahullahu ta'ala ala 8,000 hadith littafin yana dauke da hadisai 8,000 intaha magana shi ta kare wa qala shaykh abu amr rahimahullahu ta'ala ابن الصلاح يتي روينا عن أبي قريش الحافظ قال كنت عند أبي زرعة الرازي فجاء مسلم بن الحجاج فسلم عليه والمال ميسونا أبو قريش الحافظ يتي نا تارد أبو زرعة الرازي سيقى إمام مسلم يزو سيمش سلم فجلس ساعة سيئ أنزونا لوك تيكا وتذاك راسك هيرا فلما قام ديميك قلت له سينا تيدشي هذا جماعة 4,000 حديث في الصحيح هذا وانا متمن ديتاش يتفي تو يا اينهم واتو تترى حديثي دبو هدو اتكن لتافن شي ميسونا الصحيح قال ابو زرعة سي ابو زرعة ايتي فلمن ترك الباقي تو سورا ويبروا قال الشيخ سي شمالا ميتي اراد ان كتابه هذا 4,000 حديث اصول yana nufin littafin yana dauke da hadisai guda 4,000 wadanda su ne asalin hadisan musulunci sauran da sharhi ne dunal mukarrar ba tare da wadanda ya maimaita ba waka za kitabul bukhari hakanan littafin bukhari zukira annahu 4,000 hadisin bi isqatul mukarrar shi ma aka ce hadisai 4,000 ne a ciki banda wadanda bukhari ya maimaita wa bil mukarrar idan ku an hada da wadanda bukhari ya maimaita 7,275 hadisa zasu zama 7,275 jama'a kun ji waɗannan maganganu waɗannan maganganun idan ka karanta su a cikin littafin tadribur rawi Suyuti ya biya kawo su haka da yawa an gane qala al-jami'u afallahu ta'ala anhu malam muhammad ali abdul malam muhammad ainihin wato ali yake cewa أما ما ذكره من عدد أحاديث صحيح البخاري فقد غلطه الحافظ فيه ما قلنا الدفع إذا بدأت شواء حديثا بخاري دبوه إني إذن ضد وقلن دعاك ميميتاني دبو باقويني ابن حجر يأتي كسكريني وقام بتحرير عدده فأجاد في ذلك يأتي إذن هكا ابن حجر يتأي وجنك وقلن تاتي ودتنتن شي حديثا دن أغانو عدد انسو فالتراجع يتي أقوم أكرن تا حديث ساري مقدمة تفتح الباري تكم مجد شافي نتريش دا 50 دا هدو زوا تريش دا 60 دا تقوس نافات أنغان ددى وننك ددقى شما دا ابن حجر يي حرزوا ينزو دي أنا بقاتر أسامو دقة أسامو أن دزيس أيو أكم ونن أيكن تاچي وادا تنتنشي وادا نن حديثا a gano cewa zammar hadisan guda nawa ne, waɗanda ba a maimaita ba guda nawa ne. Idan ka karanta ta'liqin da Malam Ali Hassan Ali Abdul Hamid al-Asari wa littafin Al-Ba'is al-Hafiz a mujalladi na farko, zaka ga shi ma ya tattauna wannan mas'alar cewa amma dai har yanzu ana buƙatar a samu wata tantancewa da kuma tacewa ta aikin. Galibin abin da yake faruwa, wato wani aiki mutum zai tayar wa littafin Bukhari ko Muslim garin haka sai dan ba da lokaci wajen yi wannan aikin, ya kamata ne a samu wani da zai tsayu yayi ainihin project ko kuma thesis din shi na degree ko na masters ko kuma risala doctora akan tsayawa a gane adadin hadisan waɗannan tafan. Ana ganin kama abin bai da muhimmancin da za a yi mai haka, amma kuma muhimmancin abin ya kai matuƙa ƙwarai da gaske akan na fata an gane. Allah maraukakin sarki ya taimaka. Sai ya ce wa amma ma zakarahu fi adadi ahadithi sahih Muslim, yace dangane da magana da ya faɗi dangane da adadin hadisan sahihu Muslim cewa su kuma hadisai ne guda 4000 ko, sai yake cewa falam ara man qama bi tahririhi hatta qiyami, gaskiya ban ga wanda ya tsaya yayin aikin tace hadisan nan da gano adadin su keke da keke ba yadda ya dace, bal ikhtalafu fihi ikhtilafan shadida, dan haka su masu kididdiga suka yi sabani ne yawa game da gano hadisan sahihu Muslim guda nawa ne. ومن ابرز من قام به هو محمد فؤاد عبد الباقي, malamin da yafi bayyana daga cikin waɗanda suka yi wannan aiki shine aikin da shi malam Muhammad Fuad Abd al-Baqi ya tsayu, faqad raqamahu, yayi wa littafin lambobi, washtahara taqimuhu bainan nasi, kuma waɗannan lambobin nashi sun ainihin shahara a tsakanin mutane, lakin amaluhu laysa kama yanbaghi, sai dai kuma wannan aikin nashi gaskiya bai yi shi kamar yadda ya dace ba. فالرجل شي wannan mutum malam Fuad Abd al-Baqi wa in kana mughraman bi amal at-tarqib, ko da yake ya jarabtu da sanyi wa littafai lamba, an fahimta jama'a, dai wa littafai da yawa lamba kusan kutubu 60 da yayi musu lamba, yazo yayi fi rasa mata hadisi da sauransu, yace faqad raqama kutuban kathira, yayi wa littafai da yawa lamba, illa annahu laysa lahu takhassusun bi ilmi al-hadith, sai dai kuma ba shi da gogewa ta musamman game da ilimin hadisi, faqad ra'aytuhu ya'malu lil hadith al wahid raqamain fa akthar, yace dan haka faqad ra'aytuhu yaj'alu lil hadith al wahid raqamain fa akthar, yace nakan ganshi yayi wa hadisi ɗaya lamba biyu ko ma fiye da haka, saboda me da zaran ya ga hadisin an kawo shi da wani isnadi sai yace lamba ta ɗaya, naka sake kawo wa shi wannan hadisin da wata sai yace lamba ta biyu, maka sake kawo shi wannan hadisin da wani isnadin sai yace lamba ta uku, wanda a wurin malamai kuwa wannan hadisi ɗaya ne amma isnadi uku. To in ka ce hadisi kana cewa riwaya da lafazi da komai mai zaman kanshi kenan, shine za ka yi wa lamba ɗaya. In ka sake cewa lamba ta biyu, to ana nufin ba iri ɗaya bane da wancan, to sai ka ga lambobin daban-daban amma hadisin kuma shi ɗin ne dai. Na fata an gane. Wa zakara ba'dul mu'asirin, yace an samu wasu cikin malamai da ke rayuwa a wannan zamani, nan ma yana ishara zuwa ga malam mashhur ne a cikin wancan littafin nashi mujalladi na 1 shafi na 399 zuwa 399, anan ma malamin yake cewa yake bina'an ala tarqim Muhammad Fuad Abd al-Baqi ma idafati ma awradahu fil mutaba'at wa shawahid anna jumlata ahadith sahih bil mukarram mashhur, yace in an dubi aikin da Fuad Abd al-Baqi za a ce Fuad Abd al-Baqi ya yi wa Muslim lamba wanda ke nuna littafin yana da hadisai 7395 ada ahadith al-muqaddima, banda hadisan da ya kawo a muqaddima, dan ita muqaddima sahihu Muslim littafi ce mai zaman kanta, shi kuma littafin Muslim littafi ne mai zaman kanshi, amma sai ya hada su wuri guda. To hadisan da ya kawo a muqaddima, malamai in suka zo ku ji yadda suke cewa, sai a ce rawahu muslimun fil muqaddima, ba a cewa rawahu muslim kadai, dan haka ya kamata ga daliban ilimi su kiyaye, idan ka dauko littafi a cikin muqaddimar Muslim wanda ke cike da ilimin jarh wa ta'dil, dole ne ka ce Muslim ya ruwaito a muqaddima, domin muqaddimar tana matsayin wani littafi ne mai zaman kanta, amma in ba a muqaddima bane to sai kai shiru, har malamai kan aibanta wanda ya dauko hadisi a cikin muqaddima yace rawahu muslim kadai ya shiru sai su ce a wannan kuskure ne dole ya kayyade da cewa a muqaddima ku kiyaye wannan to mashhur yace hadisan sahihu muslim duk da waɗanda muslim ya rinka maimaita su gaba ɗaya guda 700,795 ne banda hadisan muqaddima wa hiya 10 su hadisan dake muqaddima guda 10 ne wannan kenan yana nuna mana in an hada da hadisan muqaddima zai zama hadisai 700,405 ina fata an gane sai ce wa hada kama ashartu ilaihi fima aslaftuhu anifan la yuntafatu ilaihi yace in har ka fahimci maganar da na gabatar a baya wannan kididdigar da mashhur ya fade ta wanda ya jingina ta a jikin aikin Fuadu Abdul Baqi in dai ka fahimci waccan maganar da kyau to bai kamata ma a waiwayi waccan maganar ba me yake nufi shi Fuadu Abdul Baqi tajibe da cikakke kwarewa a ilimin hadisi ya tashi wa littafin wannan aiki na lambobi dan haka hadisi ɗaya sai yayi mai lamba uku sakamakon wannan za a iya dogaro akan lissafin shi kenan za a iya dogaro akan lissafin shi ma'ana abinda wannan magana ke son ta ce da Hausa yana lissafin dokin rano zaka ce da wakai guda nawa ne a rano sai ce akwai guda 700 sai ce kaga dai shi kanshi sarkin rana na farko bawo yana da guda 100 ana son ya je ya kirga mana dawakan sarki dawakan da ke rana ne a yanzu sai kirgo dawakan da har suka mutu shekara 100 kaza da ta gabata shine sai ka ji Bahaushe ya ce lissafin dokin rano wai da matacce da mai rai ko kun fahimta jama'a kaga kenan ba a kididdiga ba a dogaro da irin wannan lissafin ko kun fahimta don babu dikka a cikin shi jama'a kun fahimci wannan da kyau yawa a ƙarƙashin wannan sai malam yace iz laysa mabniyan ala tarqimin sahihin saboda ba ya gina shi bane akan tsara lambobi ingantacce balita na ba sai a fadaka da wannan malam yace me a fadaka da wannan wa bil jumla malam yace a takaice dai fal kitabu yahtaju ila mutakhassisin bi ilmi alhadith wal khibrat alfanniya wannan littafi na sahihu muslim yana buƙatar wani ƙwararre kuma gogagge da ilimin hadisi wanda ya goge yake da basira a wannan fage na hadisi ya tsaya yi wannan aikin gano lambobin wallahu ta'ala a'lam bis-sawab Allah shi yafi sanin abin da yake daidai wa ilayhi al-marja wal ma'ab kuma makoma baki daya da ainihin madogara duk ga Allah madaukakin sarki take jama'ar musulmi kun ji ta iya yiwa kace me yasa shi malam din bai ba yayi sharhin littafin ne ya dubi asalin menene yafi muhimmanci babu shakka yi wa littafin lamba yana da muhimmanci amma yi wa littafin sharhi a bisa irin yadda ake son a samar da sharhin jama'a wallahi lokacin da yake cewa yana sharhin littafin mu daliban shi har addu'a muke kada ya mutu karara muke addu'a kada ya mutu saboda a karan farko ne ake samun sharhi irin haka ran da yazo yace yau ya kammala sharhin nan kaf an kai minti 30 ana kabbara sai wata ran zan sa muku kaset din za ku ji an kai minti 30 ana kabbara saboda dadi kai ana rungumar juna mana masha Allah sai mun fara karanta sharhin za ku iya gane abubuwan da nake fadi a yanzu kamar za ku ji su jita-jita ne Allah madaukakin sarki ya taimaka dangane da waɗanda suka ruwaito littafin Imam Muslim tare da cewa wannan littafin ya shahara a duniya amma abin mamaki waɗanda suka ruwaito littafin babu shakka ba su da yawa ƙwarai da gaske kamar yadda Ibn Salah yake faɗi yake cewa wannan riwayar littafi kaf ta takaita ne akan ainihin Abu Ishaq Ibrahim dan Muhammad dan Sufyan ko da yake a ƙasar Maghrib an samu su ma sun ruwaito wannan ainihin wato littafi ta hanyar Imam Muslim daga al-Imam Abi Muhammad Ahmad dan Ali al-Qalanisi al-Qalanisi shi ko ya ruwaito shi daga Muslim to anan ne sai shi malam Muhammad Ali ina fata an gane Muhammad Ali Adam sai ya kawo tarihin waɗannan masu riwayar daga shafi na 62 zuwa 63 64 65 har zuwa ainihin wato 69 duk ya tattauna dangane da riwayoyi da isnadodin da aka ruwaito. To anan ne kuma za mu tafi ga mas'ala ta kusa da ƙarshe, ita ce ni kuma kamar yadda na gaya muku, dukkan mu da muka ainihin koyi karatun littafin auren shi, mu ma muna riwayar ainihin wato littafin ne ta hanyar isnadodin shi. Ga isnadodin nashi ya kawo daga shafi na 184 har tu da shi, sai ya kira shi sai ya karbi sunan shi sai ya ainihin rubuta mishi certificate na ainihin wato ijazar karatun littafin da kuma zuwa a karantar da littafin, wanda kamar yadda na gaya muku alhamdulillah na samu wannan ainihin certificate din daga gare shi. Karshe, in Allah madaukakin sarki ya so, a lokacin da za mu karkare karatun wannan littafin, za mu zo ainihin mai khatima din kamar yadda malaman farko suke yi. A wannan lokaci duk zan gabatar mana da waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala. Da haka jama'ar musulmi, waɗannan su ne takaitattun bayanai da na takura na takaita ƙwarai da gaske don in ga cewa an ƙarƙare su insha Allah ta'ala a yau ɗin nan. Sai magana ta ƙarshe wadda yake na yi alƙawari ainihin wato a kanta, ita ce dangane da jinjinawa ga shi kanshi Imamu Muslim da kuma waɗanda suka yi wannan aiki dangane da sharhin littafin, ruwaito littafin, da duk wata hidima wadda aka yi wa littafin kuma ake kan yi. Imamu Muslim ya cancanta a jinjina mishi, domin ku ji attajiri mai dukiya irin wannan bawan Allah ya iya samun lokaci da zai zauna ya yi wannan hidima, to babu shakka wannan yana nuna fifita lahira fiye da ainihin duniya. In ba haka ba, galibin malamai musamman in ka dubi irin waɗannan zamunna, a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta su da dukiya ko da kuɗi, galibinsu kuma lokacin ne suke yin baran-baran da harkar da'awa ko kuma harkar karantarwa, balle harkar rubuce-rubuce ko kuma harkar wa'azi da kira zuwa ga ainihin addinin Allah. Amma kaga wannan bawan Allah sai amfani da wannan dukiyar tashi wajen ya zauna yi wannan aikin. Ko a kwamfuta aka ce maka zauna yanzu ka kwafe mana Sahihu Muslim kamar yadda yake, an haɗa ka da aiki, balle a ce da ka za ka zauna ka rubuta wannan littafi, da tawada wadda za ka dangwalo ka ainihin kaɗe sannan ka rubuta, ka tsaya kuma ka tace shi, kuma ka fuskanci duniyar zamaninka, ga irinsu Imamu Bukhari da rai, ga irinsu Imamu Ahmad ibn Hanbali, da irinsu Ishaq ɗan Rawiya da makamantansu, ai rayu da su, ga ɗalibansu, sannan ga mahassada daga cikin waɗanda suka tasasi Imamu Muslim a gaba, irin babban malamin shi Muhammad ɗan Yahya az-Zuhali. Amma Muslim ya iya yin wannan aiki, lallai Imamu Muslim ya kai a jinjina mishi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi, Allah maɗaukakin sarki ya yafe mishi abubuwan da ya na alkhairai, Allah maɗaukakin sarki ya ninka mishi ladansu, da mu da shi muna fatan Allah ya haɗa mu a gaban fiyayyen halitta a cikin aljanna Firdausi. Kamar yadda malam Muhammad ibn Ali Adam yake cewa wala yafutuni an unawwiha biman bazala juhudan kabira, yace ni kuma bai kamata a ce ban tsaya nayi jinjinawa, babbar jinjinawa ga waɗanda suka yi aiki jan aiki, wasa fi khidmati hadha alkitab, suka yi iya kwazansu wajen yi wa wannan littafi hidima, min almutaakhirina, daga cikin waɗanda suka zo daga baya, wal muasirina, da waɗanda suke rayuwa a yanzu, domin har yanzu ana yi wannan littafi hidima. Wannan malamin fa bayan ya karantar da wannan littafin shi kanshi malam Muhammad Ali Adam, yanzu ya sake dauko sabon karatu, har yanzu ana nan ana yi aikin, ake ta yi kawai aikin ake ta yi, yana ne yana sake ci gaba da karantar da shi laila nahar. To wannan irin ayyuka da malaman sunna suke yi jama'a tun daga da har zuwa yanzu, aiki ne da ya kai a jinjina musu. Daga cikin malaman da suka yi aiki akan littafin nan, in ba ku manta ba, mun lissafa da yawa daga cikin su, akwai su Nawawi, akwai su Al-Qadi Iyal, akwai su Al-Maziri, akwai manyan malamai a zamanin nan kwana-kwanan nan waɗanda ba su dade da rasuwa ba, irin su ainihin wato malam Abdulrahman ɗan Yahya Al-Muallimi, da al-Imam al-Hafiz al-Munziri wanda ya rasu wajen shekara 800 da ta gabata da Malam Nasiruddin al-Albani da yazo yayin tahqiqin wannan littafi wanda bai wuce shekara 12 da rasuwa ba da al-Majrish mashhur wanda ya tarihin Imam Muslim da bayyana tafarki da tarihin Imam Muslim da littafin nashi wanda yake har zuwa yanzu malamai sun tabbatar da ba a samu wani cikakken littafi da ya zauna yayin bayanin littafin Muslim da shi kanshi Muslim din kamar wannan ba to muna yi musu addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi annan malam mashhur shi kanshi yana karantar da wannan littafi duk ranar Alhamis a can Jordan har yanzu ana kan wannan aiki daga ƙarshe kamar yadda ainihin na faɗi ni kuma salon da zan bi wajen karantar da wannan littafi shine kamar yadda na fara ishara a baya shine karanta shi kamar yadda malamin ya rubuta tare da ainihin karanto waɗannan babuka da kitab da kuma yin bayanin wannan babin na daga cikin waɗanda masu sharhi ko masu kofewa suka yi idan akwai wata matsala game da babin zan zauna in yi bayani shi yasa ne wannan karatun na musamman sa'annan insha Allah ta'ala sai in fassara shi da Hausa to kamar yadda muka faɗi a lokacin da muka zo muqaddima sahihul Bukhari kasantuwar muna rayuwa a ƙasar Hausa ne Allah madaukakin sarki ya taimake ni da iya Hausa wanda in Allah ya so nakan iya bayyana abin duk da zuciyata ta so in bayyana da harshen Hausa tare da cewa ina da diploma a harshen Hausa ta taimaka mini amma kuma girma a cikin Hausawa ya taimake ni kwarai da gaske dangane da haka da kuma irin sha'awa da nake da ita wajen ainihin adabin Hausa wanda wannan sha'awar na tsotse ta ne daga wani babban malami na wanda Allah ya mishi rasuwa farfesa ne shi a harshen Hausa farfesa Ibrahim Yaro Yahaya bai waka dade kara karatun ainihin littattafan shi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi shi yasa a yanzu din duk sanda al'amura suka rikice min a harshen Hausa wanda na gama fahimta ba to nakan ainihin koma in jingina ga shi wannan malamin da na fadi wanda shi ma ina iya cewa malami na ne profesa ainihin wato Aliyu Bunza Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi in tuntube shi akan wasu abubuwa domin ilimi ko dini ko kuma ilimi teku ce Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan kenan in na karanta shi da Hausa in fassara in na karanta na fassara da Hausa in yi sharhin shi da gurgurdan iko sa'annan idan bukata ta kama zan koma zuwa ga sharhohi waɗanda ne ishara a baya amma dai na bayyana cewa babban sharhin da zan dogara da shi shine ainihin wannan sharhin mai suna Qurratu Ainil Muhtaj fi sharh muqaddimati sahih al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj a wajen ainihin karatun muqaddimar da zamu yi da kuma asalin karatun da zamu yi na asalin littafin mai suna Al-Bahr al-Muhit al-Sajjaj fi sharh sahih al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaj wannan littafin an kammala bugashin Allah so zai kasance wajen mujalladi 40 ko kuma 50 Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan sai sauran sharhohi waɗanda ne bayani insha Allah waɗanda daga cikin su akwai wannan sharhin da na fadi sharh sahih Muslim mai suna Al-Kawkab al-Wahaj wal-Rawd al-Bahaj fi sharh sahih Muslim Ibn al-Hajjaj na Malam Muhammad al-Amin Ibn Abdullah al-Arumi al-Alawi al-Harari shi mujalladi 26 ne an kammala buga shi sai kuma sharhin إكمال المعلم بفوائد مسلم نائنهن القاضي يا الله مرأوك كنسرك يغافر تامي سيشر الإمام النووي ميسونا المنهاج بشرح مسلم بن الحجاج سيكم شرح المعلم بفوائد مسلم نائن الإمام العلامة المازري سيكم شرحه مختصر نصحيه مسلم واند نقيا مكتشوا ببما دوغراء كان هكشيني واند مالا صديق حسن خان يربوتا dangane da kalmomi na Imam Muslim da yake kawo a cikin hadisan ban san wani littafi takamaimai wanda aka rubuta wanda za a iya cewa kamar kamus ne ga hadisan ko kalmomin hadisan littafin Muslim ba shi kadai sai littafan da na gabatar waɗanda suna dibo wasu kalmomi da wasu jumloli suna hada suna fasarawa amma a jumlalance in kana karatun hadisi idan wata kalma ta harde maka to sai ka koma duk wani kamus da ka san ana iya dogara da shi sai ka duba sai ka ainihin ga fassara me yasa nace da kasan ana iya dogara da shi saboda daga cikin kamusoshi akwai kamus da ba a dogara da su a cikin addinin musulunci kamar littafin munjid taliban larabci littafin munjid kristocin kasan masar larabawa roman catholic su ne suka yi shi
dan haka ba madogara bane a cikin addinin musulunci, tare da cewa da kuskure mun ga cewa da yawa wasu sun yi ta kafa hujja da shi. Na daga ciki anan zari hadda malam Yahuza Allah ya gafarta mishi a cikin ainihin wato sharhin shi da ya Fatuhul Jawwad, sharhin da yawa Askari, ya rinka yawan dogara da littafin Munjid. To littafin Munjid littafi ne wanda yake Kristocin Roman Catholic suka rubuta, kuma sun rubuta shi dan kansu ne. Yasa in suna kawo ta'arifat wanda yake da alaka da addini, suna duban abin ne ta salo irin na Kristoci Larabawa. Dan haka ba madogara bane ko kadan. Kai da kake saurare daga nesa ko kake ji a cassette, idan wannan magana ta maka nauyi babu laifi, zaka iya zuwa Darul Hadisi Salafiya, sai mu ainihin gabatar maka da bayanai da littattafai da hujjoji waɗanda zaka zauna ka karanta, ko kuma kai photostar ko ka amshi sunayensu, domin kai ma ka je ka nema insha Allah ta'ala ka karanta daga inda muka karanto. Amma manyan malamai na musulunci sun rinka rubuta littafai a matsayin kamus, waɗanda ainihin wato suke fassara kalmomi na ainihin Larabci da kuma kalmomin da suka zo da ma'ana ta addinin musulunci. Daga ciki akwai littafin As-Sihah da kuma littafin Mukhtar As-Sihah. Littafin As-Sihah daban da littafin Mukhtar As-Sihah. Sa'annan daga ciki akwai Al-Qamusul Muhit. Waɗannan irin littattafai suna nan da yawa, littattafai ne masu inganci kuma madogara ne. To amma ka karanta ita kalmar, ka je ka duba a irin waɗannan littattafai kamus da ake dogara da su, sai ka ga ma'ana bata fita gare ka ba. To anan yana nuna maka ita kalmar ta zo ne da ma'ana mustalah, wato wata ma'ana ce ta zo da ita, ba ma'anar Larabci gama gari ba. Misali, kowa ya san menene ake nufi da ƙwarya a ƙasar Hausa, ita ce wani ƙaton masaki ne ko kuma babban ƙoƙo ne wanda mata ke amfani da shi domin zuba kaza da amfani da sauransu. To a duk lokacin da ka ji wani Bahaushe ya ce maka na siyo azara ƙwarya ɗaya, kai wane tafi ka siyo min goro ƙwarya ɗaya, to yanzu wannan kalma ƙwarya ba ta ɗaukar irin wancan ma'anar masaki da mata ke amfani da shi a ɗakin girki. To kenan ta zo da wata ma'ana ta musamman. Don haka sai a je a samu suwa ne gogaggun Hausawa, sai ka ji mutum ya ce matata ta yi ɓari, don haka tana kwanci a asibiti, me ake sa rai? Inda harshen Hausa ne a fahimta shine ta ɗauko kayan sun kife. Amma kaga faɗuwar ciki kafin lokacin haihuwar shi yake nufi da ɓari. Allah ba mu manta muna yara, wata mace ta taɓa yaji a gidanmu, ta dawo sai muka kai tuwonmu da magariba ta zuba mana, mu mun ɗauka ta daka yaji ne irin wanda ake na suna, sai ta daka mana tsawa ta koro mu, sai muka fito muna fushi an ce wancan ta yi yaji, mun je kuma ta zuba mana yajin ta koro mu. Ka gani, saboda mai kusurul ba'a takaituwar Hausa, ko kun fahimta ashe me yake nufi da yaji? Yawa ta yi fushi, ta bar gidan miji ba tare da izini ba. An kwatanta abin da yaji ne saboda akwai wajihi na mushabaha, saboda yaji zafi ne da shi, ita ma ta ɗau zafi ta yi gaba. To kun ga ire-iren waɗannan kalmomin kenan, in ka same su a Hausa, in asali kai ba Bahaushe bane, kana buƙata a fassara maka. To haka a Larabci Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fi kowa fasaha, ya fi kowa kan gado, ya fi kowa iya Larabci, ya fi kowa dacewa, saboda shi Allah ya shirya shi shiri na musamman da ba a taɓa kowa cikin halittun Allah ba, sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama fil akhirati wal ula. Na haka a cikin Larabcin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi, akan samu hatta sahabbai ba sa iya fahimta, hatta matar shi Aisha ba ta iya ganewa. Wani lokacin sai manzon Allah ya fassara mata, wani lokacin Annabi in yi Larabci sahabi bai gane ba, sai Annabi ya fassara mishi. Misali, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa cewa Abu Hurairah hatil mudiya, kawo mudiya. Sai Abu Hurairah ya ce wa mal mudiya, mecece mudiya? Sai Annabi ya ce as-sikin, wuka. Shi bai santa da haka ba, saboda dama Balarabe ne shi, amma ba Quraishi bane. To Quraishawan ma da kanshi, hatta waɗanda suka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallama, Annabi ya fi su iya Larabci, saboda sai da Abbas wanda yake wan mahaifin Annabi ne ya ce wa Annabi malaka afsahana, ya kai ka fi mu fasaha? Sai ya ce gaskiya ne,
an haife ni cikin ku amma kuma na girma a can cikin kabilar Banu Bakar ibn Sa'ad wurin Salimatu Sa'adiya ma'ana na girma cikin mutanen kauye a inda larabcin bai gurbatu ba haka na daga cikin abin da zai taimake ka yanzu in ya zama asalin ka mutumin kauye ne ko kuma iri na ne kai an haife ka ne a bariki amma waɗanda suka haife ka din mutanen kauye ne sannan wani yare bai shiga cikin darawa cikin dandanan hausarsu ya gurbata hausar tasu ba to gaskiyar lamari a wannan littafi na Sahih Muslim zamu rinka karo da wasu kalmomi to malamai sun rubuta tafai da dama irin su az-zamakhshari sun rubuta al-fa'iq fi gharib al-hadith al-asfahani sun rubuta gharibai al-qur'an wal-hadith abu ishaq al-harbi ya rubuta gharib al-hadith al-imam al-harawi ya rubuta gharib al-hadith ibn qutayba ibn al-jawzi ibn hajr duk sun rubuta gharib al-hadith karshen tika tik shine al-imam ibn ainihin wato al-jazari wato al-imam majiduddin abu sa'adat al-mubarak ibn muhammad al-jazari ibn al-asir wanda ya rasu hijrana da 606 yau kusan shekara 900 da ta gabata ya rubuta wannan littafi an-nihayatu fi al-hadith wato kaiwa makura game da duk wata kalma ta hadisi kat to akwai ma'anarta a cikin littafin shi amma da yake Allah shine karshe huwal awwal wal akhir daga baya sai aka samu wani malami sai istidraki yace akwai kalmomin da malamin suka kubuce mai sai rubuta shi juz'i guda muna nan da shi a makarantar nan Allah madaukakin sarki ya taimake mu daga karshe yana da kyau in cika shi wannan bayanan nawa da wata magana mai muhimmanci na daga cikin muhimmancin wannan maganar ita ce a tarihin baya-baya ba a saba ana jin karatuttuka irin haka a tsakiyar gari ko a tsakiyar anguwa a cikin lasifika ko kuma ana tara jama'a a ƙarshen wata ko a ƙarshen mako ko kuma a wani lokaci ana musu wa'azozi ba nau'in malamai da muka tashi muka gani a ƙasar Hausa in ma malamin alqur'ani shine ya ja can bayan gari ya koma ya kafa tsangaya ko kuma malaman hadisi da fiqh su kuma waɗanda suka tare a soro suna ainihin karantar da mutane fiqh da hadisi da larabci da tarihi da aqida ko kuma waɗanda suka koma zauruka suka tare alluna su kuma suna ainihin yi wa mutane rubutu suna sha waɗannan su ne malaman da aka saba gani a ƙasar Hausa amma ina son ku san asalin tarihin malanta a ƙasar Hausa ba haka yake ba daga baya ne ta taburza da ta rinka faruwa tsakanin malamai waɗanda suke tara jama'a duk wata ko duk mako ko kullun suna karantar da su ko su ne musu wa'azi a cikin masallaci ko kuwa a wata matattara sai aka rinka samun turka-turka tsakanin su da masu sarauta sakamakon wannan turka-turkar da aka samu to sai da yawa sai suka tsorata sai suka ga cewa a me yi zafi in tashi in yi wa'azi har in yi maganar da mai mulki zai kama ni ya daure me yi zafi ya zama tsakanina da mai mulki babu shiri dan haka malamin qur'ani ne sai koma bayan gari sai kafa tsangayar shi wanda yake so ya kai dan shi ai ta tattaro mishi almajirai na karantar da su dan haka sai ka samu baya wa'azi wancan kuma malamin hadisi ne ko malamin fiqh ko na larabci ko malamin tauhidi ko tarbiya shi kuma sai ya koma tsoro wanda yake so yaje ya dauki karatun bulugul maram ko riyadus salihin ko karatun iziya ko risala jama'ar garifa waɗanda su ba su da muradin su je a biya musu qur'ani ko a biya musu hadisi ko fiqh irin waɗannan malamai sai suka bar su suna ta lalacewa irin waɗannan malaman ka taba sai ya jawo maka ayi ce Allah ya ce alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaitu ku kula da kanku wanda biya bata ba zai cutar da ku ba wannan mummunar fassara ce wadda ta biyo bayan wancan irin tsoro da suka tsorata hakikanin al'amari da ni da makamanta na a wannan zamanin mun ga cewa zamu iya gwagwarmaya ne da waɗannan sarakunan gargajiyan zamu iya gwagwarmaya ne da waɗannan hakiman da waɗannan dagatan da waɗannan masu anguwannin zamu iya gwagwarmaya ne da waɗannan ƴan sandan zamu iya gwagwarmaya ne da waɗannan ƴan siyasa masu mulki shi yasa kaga cewa ba wani koyo ba ma koyo aqidan mu lasifika muke sawa gabas da yamma kudu da arewa akan internet muke budewa mu je mu sai fage a gidan radio mu yada da'awar mu karara ya rage mai mulki ya ji goji dadi ba sai neme mu sai mu zauna ya fada mana rashin jin dadin nashi dan siyasa ne ko kuwa wannan kenan yana nuna irin wannan tsarin karantarwar tamu irin ta ce asali a kasar Hausa domin ita ce take amfanar da na kusa da na nesa domin ita ce za ta amfanar da wanda yazo wucewa ita ce za ta amfanar da wanda ke zaune da wanda ke can wani garin saboda nadewa ake ana yadawa a kasusuwa dan haka idan ka san cewa baka shirya na daya da karatun da zaka iya tinkarar irin wannan aikin ba to karka bayyana na biyu in ka san kai matsoraci ne kana tsoran dauri ko kisa ko kuma duk wani wulakanci da sharri da kazafi to karka fara domin da ka fara da'awa ka bari gwamnatin farko baka fara domin aibi ne gare ka aibi ne kuma ga ƴan bayanka saboda haka matasa su gane amma sharadin irin wannan da'awar fa in ka shirya mata da karatu to sai ka shirya da kuma abin da zaka ci domin ita irin wannan da'awar ba karatu ne irin karatu na bada fa'idoji ba da kuma layin tsari da kuma dafa'i karatu ne na neman gyaran hali da kuma karatu ne na gwagwarmaya na samar da juyin juya hali shi yasa dan radio na daga cikin waɗanda suka bayyana wajen yin irin wannan karatun a wannan lokaci aka rinka samun dauki ba dadi tsakanin shi da waɗanda suke mulki amma a lokacin farko Allah ya fahimtar da bawa jangwarzo wanda shine sarkin gobir har ya ji dadin karatu da da'awar dan radio yace dan radio ya taso daga ƙauyen da yake ya dawo cikin garin gobir domin nan ne inda ainihin wato jama'a za su zauna su ji waɗanda ke bullowa daga ko ina a wannan yanki na kasar Hausa hasali a cikin gidan sarkin gobir aka yi dan radio masauki a cikin gidan yake yada da'awar a nan kowa yake zuwa yake karatu dan haka ƴaƴa da ƴan uwan sarkin gobir duk sun yi karatu a hannun dan hodiyo kamar irin su na fata kamar irin su yakubu kamar irin su yimfa duk waɗannan almajiran dan hodiyo ne amma da tafiya tayi tafiya bawa jangwarzo ya mutu sai ainihin dan uwan shi yakubu ya hau yakubu bai dade akan mulki ba saboda yana da yawan laulayi sai ya rasu sai na fata ya karba da na fata ya karba lokacin sai ya fahimci cewa dan radio ya fara yin karfi karfin da in gwamnatin na fata tana da magana da za ta gaya wa mutane sai dai ai amfani da wurin karatun dan radio to sai fara ganin barazana ce gare shi sakamakon wannan sai ya fara neman kawo cikas yana cikin haka sai Allah ya kashe shi sai yin fa ya dauka yin fa yaro ne danye wani ga gobiri ba ma ba shi hakuri dan kakan shi ne dan muna fadin gaskiya ne dan gobirawa na sha fadin wannan tarihi mun hadu su ce ba su ji dadi ba ba da ka iya gaskiya ce yin fa yaro ne danye a lokacin da ya Hausa rautar dan bai wuce shekara 30 da wani abu ba dan haka shi sai da yadda magabatan shi suka yi ba irin na fata da ainihin Yakubu su kan ba su rinka jin dadin wasu abubuwa ba a ƙarshen rayuwarsu dangane da dan hodiyo amma ba su fito karara ba shi yin fa sai danyantaka sai ba da dokar cewa daga yau ya kori dan hodiyo daga wannan wuri da yake wa'azi kuma ya ba da fatawa a kamo dan hodiyo kuma duk inda aka gaza kamo dan hodiyo a kashe shi sannan duk inda aka ga wani mai rawani to a kama shi duk inda aka ga wani mai gemu da dagaggen wando a kama in ya gagara kamawa a buge jinin shi ya halatta duk inda aka ga mace da hijabi ko da lulludi da niqabi to a kama ta waɗannan dokoki su suka kai dan hodiyo ya gudun hijira a 1804 wannan ta tabirza an fara ta a cikin watan April ƙarshe dan hodiyo ya gudu zuwa garin Gudu dake cikin jihar kasar Niger a yanzu a inda yaje ya shirya, ya shirya da jihadi, sai ya bada fatawa akan cewa to dole dai mu tashi mu kare kanmu daga irin wannan abu da gwamnatin ainihin yunfa ta saki fatawa akan mu. Dan haka kowa ya tashi ya kare kanshi. Shine a lokacin suka yi ta karbar tuta, duk waɗanda aka baiwa tutar gaba ɗayan su Fulani ne, in ba Yakubin Bauchi ba, shine kadai baba Fulatani ba. Wannan shi ya bayyana mana kenan dan hodiyo jihadin shi ba jihadin Fulani bane, kamar yadda da dama masana tarihi suke fadi, hadda Professor Mahadi, wannan na daga cikin kuskuren da ya didda ilimin shi a cikin fagen tarihi, cewa Fulani jihadist, jihadin ba na Fulani bane, jihadin musulmi ne, domin akwai Hausawa da yawa a cikin jihadin, akwai Fulani da yawa a cikin jihadin, akwai Bari-bari da yawa a cikin jihadin, akwai Nufawa da yawa a cikin jihadin, jihadin akwai da yawa waɗanda ba Hausawa ba, har Yarabawa an samu daga jihar da ake kira Oyo da Ondo a yanzu, jihar Kwara kuma da yawa akwai Yarabawanta a cikin jihadin. Dan haka jihadin ba na Fulani bane, jihadin musulmi ne. Wannan ya faru a October an 1804, a lokacin ne aka tashi aka yi wannan bugawa ta gaskiya, bayan an yi wata shida ana ta taburza ana aikawa da juna maganganu. Saboda haka abinda muke cewa, mu dinnan ko ni dinnan da nake wannan karantarwar, na amintu akan cewa zan yi, kuma ni na sa kaina, kuma ni ba aikin kowa nake ba, duk duniya bana karkashin kungiyar kowa, bana karkashin dariƙar kowa, kuma babu wata gwamnati duk duniya a Najeriya ko a ƙasar waje wadda nake wannan aikin. Wannan aikin ina yin shi ne domin ci gaba da aikin da malaman mu na ƙasar Hausa suka gadan mana. Dan haka mu yi wannan karatu kowa ya ji, kuma kowa yana da ƴanci. Shi yasa wannan makaranta ba mu yi kaidi ba, ko musulmi ne ko kafiri, ko kirista ko ba yahude, ko ba maguje ko ba majushe, ko arne ko mai fitsari a tsaye, ko wane iri yazo, musulmi ko dan izala ko dan dariqa ko dan ba ruwan su, ko yaya ne, ko da zanzaro ko da dogon riga ko da gemu ko ba gemu, ko da riga ko da gajeren wando, ko ma yaya kake, ka zo a yadda kake. Babu dalilin da zaka ce tunda zaka taho jin wa'azin albani bari ka sa dogon riga, a taho yadda kake. In ka ji wa'azin, in wa'azin yayi tasiri a kanka, da kanka zaka canza, ba wai dan zaka zo wurin wa'azin ba. Saboda haka wannan wuri a buɗe yake. Kadai abin da muke cewa, wanda duk ya san neman fitina za ta kawo shi, kar ya zo. Domin mu dinnan muka aje karatu, billahi allazi la ilaha illa huwa, ba fitinar da bamu iya ba. Amma tunda kaga mun aje ta, to mun san ba riba ne, to karatu ne alheri. To amma in aka taho tsoganan mu fitina, to gaskiya saboda Allah mu fitinan ma wallahi addini ce. In muka fara ba bari, ku tambayi ƴan sandan Najeriya a ƙarƙashin shugabancin Hafiz Ringin, haƙuri suke bayarwa yanzu, a zo a yi sulhu, ba sa so a ci gaba. Muka ce a ai ba a fara ba, to haka al'amarin yake. Saboda haka mu ba fitinannu bane, ni kuma ba yaro bane. Yau shekara ta 51 a duniya, an haife ni da yamma ranar Talata 28 ga watan Satumba 1960, shekarar independa. A ƙarƙashin wannan ni ba yaro bane. Idan kaji ana cewa albani yaro ne, sun ruɗe ka ne, saboda na fara wa'azin ne tun 1979, a lokacin shekara ta 19 shine can ake cewa yaro. To yaron tsohuwar magana ce, an wuce wannan yanzu. Wannan furfurar da ka gani ba ta wahala ba ce, ta gaskiya ce, don bana cikin wahala ko kadan. Saboda haka na san abin da nake faɗi, kuma na san me ke kaiwa ya dawo, kuma na karanta shari'ar musuluncin da ake karantawa a makarantu, na karanta wadda ake karantawa a zauri, na karanta karatun boko a hannun Bature, kuma na karanta a hannun baka fata. Shi yasa abin da nake yi da gaske, ina yin aiki ne irin aikin da muka gada a ƙasar Hausa. Ba muna yin aiki bane a madadin wata ƙasa daga waje mai suna Saudiya ko mai suna Iran. Ba muna yin aiki bane ga wata gwamnati ta Najeriya mai sarautar gargajiya ko kuma wata gwamnati mai sarautar siyasa. Wannan aikin jama'a duk duniya babu mutum na biyu wanda nake tare da shi akan ba dalibai na ba, duk duniya kaf daga ni sai dalibai na. Duk wanda kaji zan fadi to ba a mai gida na yake ba shi yasa ni wannan aikin, a'a wannan aikin kamar yadda nace na san zan iya ni. Duk litafin da kaji na kaddamar zan karantar, na tabbatar da cewa Allah su zan karantar da littafin kamar yadda zan karantar da alifun ba'un ta'un, bani da shakka akan shi. Saboda haka ranar Lahadi karfe 9 gayyata ta musamman ku zo, zan kaddamar da karatun littafin Sunanin Nasa'i insha Allah ta'ala. Bayan yan watanni kuma zan kaddamar da karatun littafin Sharhus Sunna, wannan shi zai kai mu zuwa ga jiran giye waɗannan karatuttuka. Sa'annan akwai karatuttuka kuma kamar yadda muka ce muna raya da'awa ne irin asalin da'awar malaman mu ta ƙasa Hausa, dan haka mu da'awar mu ba foreign da'awa bace, da'awa ce dakan daka shi kardaka tankadan bakin gado. Muna karantar da Qur'ani, akwai makaranta anan da muka kafa a cikin Darul Hadith, ita kuma sunanta Daru Ibn Kasirin. Za a haddatar da yara da manya da maza da mata a tarbiyance su akan hadda Qur'ani da sanin tafsirin shi da iya rubutun shi da ainihin duk abin da ya shafi tafsirin shi da ilmomin shi a bisa riwaya ta warsh da hafs. Idan aka kware sai kuma mu zo mu karantar a bisa sauran kira'o'i guda 7 waɗanda suke da ɗalibai guda 14 waɗanda al-Imam Shatibi ya kawo su a cikin ainihin waƙen shi wanda yake cewa sab'atun qad tawassafat samaa al-ula har zuwa ƙarshe. Sannan muna karantar da littafin fiqh na Malikiya da na sauran dukan mazhabobin Ahlus Sunna. Muna karantar da fiqh na malamai waɗanda suka tsayi da kansu kamar irin su Shawkani da su Ibn Taymiyyah da su Ibn al-Qayyim. Muna karantar da littafin hadisi, muna karantar da lugar Larabci da tauhidi da aqida. Dan haka ita wannan makarantar ba tana wakiltar tunani ne irin tunanin ƙasar waje ba, tana wakiltar tunani ne irin tunani na nan Najeriya, Najeriyar ta arewa, arewar Zaria ya ka take ne. Dan haka insha Allah ta'ala aqidan nan wanda sarkin Zazzau ya yada ta yau shekara 200 da ta gabata, sarkin Zazzau Jatau ita ce keke da keke muke yadawa. Sarkin Zazzau Jatau shi ne malamin da ya fara yada aqidar salaf a Zaria yau shekara 200 da ta wuce. A wannan fada da kake ji mai girma, sarkin Zazzau Jatau yau shekara 200 malami ne shi asali, ba sarki ba, daga baya ne waye gari yazo ya zama sarauta al'amarin ya kama yadda ya kama. Shi yake karantar da Sahihul Bukhari, shi yake karantar da Ash-Shifa tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shi yake tafsirin Al-Qur'ani yana karanta musu yana fassara musu jallalaini, shi yake karantar da sulitafan tarihi, shi yake karantar da Larabci da sauran ainihin darussa na addinin Musulunci. To irin wannan da'awar ce kawai mu muke so mu yada, kisa ba mu da wata aqida da muka karbo kwanginarta daga ƙasar waje. Iya aqidar da muka gada iyayenmu da kakanninmu ita ce aqida mai kyau wadda ita ce ta dace da Qur'ani da hadisi. Duk wata karkatacciyar aqida da ka jita a Najeriya ƙarya ne daga baya ta shigo. Aqidar mu ita ce aqidar risala, gashi nan ka karanta risala. Abin da take cikin muqaddiman nan ta risala kaf na tauhidi shine aqidar mu. To duk wata aqida da ta saba wannan to bata ce, ba mu yadda da ita ba kuma ba za mu yada ta ba, kuma sai mun bayyana mutane cewa ba daidai bace. Haka hadisai ba za ka taba ji mun zo maka da wasu littafai waɗanda ba a san su ba a musulunci. Haka a fiqh, haka a tarihi. Alhamdulillah tsawon wannan lokacin mun je duk inda ya kamata mu karanto mun karanto mun koya, kuma Allah ya mana fatahi da gurgurdan baiwar da ya mana, wanda lokaci ya kai sai mu dawo mu ainihin gina alherin mu kuma ainihin dasa wannan alherin. Yasa shawarar da muke bayarwa duk wani mai mulki dan siyasa ne shi ko mai sarauta to san cewa mu da awar mu ba mun kafa ta ne dan mu fada da shi ba ba kuma mun kafa bane dan mu goyi bayan shi in ya ji wani abu da ya rugurugu da shi oho mishi in ya ji wani abu da ya daidai oho mu kai muna yada abin da yake shine muka san shine a kasar Hausa dan haka lokacin da aka karkace daga kan wannan abin yau shekara 200 dan hodiyo ya jabata aka kawar da waɗanda za su yi fada da abin to haka abin yake mu ma ba mu zo mu fada da kowa ba mun zo mu karantar amma aka ce za a hana mu karatu to mu ma za mu fada da mutum in muka kauda shi sai mu ci gaba da karatu haka dan hodiyo ya ga wasu bello yace mu ba fada muka zo mu yi da kowa ba mun zo mu karantar ne aka ce jinin mu ya halatta aka tashi ana bubbuge mu yace to tunda mun kara kanmu mu zo mu ci gaba da karantar da jama'a dan haka suka ci gaba da karantar da jama'a ba ta gajin kowa duk littafin nan ka duba har littafin su suka rubuta bayan yaki in banda Abdullahi Zanduma a cikin biya'ul hukam anan ne yace yayin da muka yi hijira daga kasar Hausa kasar kafirai maguzawa nan ne ma ya kausa sa harshe in ba haka ba duk sauran littafin su ba ruwan su an yi abu ya wuce shikenan sai suka ci gaba da da'awa da haka jama'a kun ji wannan ita ce da'awar mu muna kiran mutane su dawo zuwa ga alqur'ani da hadisi a bisa tafarkin da annabi da sahabban shi suka rayu sannan da haƙuri tare da yanayin yadda rayuwa ta hukunta tsakanin kai da 'yan uwanka musulmi wajen fahimta da wajen da'awa da wajen yadawa sannan ɗaliban ilimi muna kiran su akan wannan dama ce ta samu su zo su yi karatu su ma su je su kafa waɗannan alherai a garurukan su daga bayanan da na rinka yi ɗeɗe da ɗeɗe kana fahimtar ni ma na je na zauna a gaban wasu ne to kai ma sai ka zo ka zauna ka koya wata ran sai ka je ka kafa a garinku kuma abin ba ainihin siyasa bace tunda wani yayi ni ma sai na yi innamal ilmu bitta'allum haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ilimi sai an koya sa'annan in aka zo karantarwa sai an yi hakuri sai an jajirce sai an daure sa'annan kuma sai ku sani da cewa duk lokacin da makiyanku suka ga hankalinku ya kwanta kuna yada da'awarku to lokacin ne za su yi ta kokarin kunno muku fitintunu to dole ne ku shirye yadda za ku dauke su ku duba jama'a haka siddan muna zauna lafiya aka zo aka yi mana kazafi su waɗanda suka yi kazafin sun san ƙarya ne su jama'ar gari sun san ƙarya ne amma abin da ake tunani yara ne za su yi wauta a zo a bubbuge su wannan wautar da ba a yi ba yau ita ta sa kowa yana janye kanshi daga maganar kowa boyewa yake kotu muka je za mu shiga ran nan dan sandan da suka sa ya bi maganar ya zo ya shigo a guje ya fice yace to shi yayi gaba ina ba ka yace shi zariya zai tafi ce sai ka zo ina karatu a nan ebiyu sharafa fa yace a shine wawa sai gaba kawai shikenan kowa gudu yake ya kamata duk wani mai hankali ya tsaya yi nazari anya waɗannan irin abubuwan yara za su yi wannan abin ya wuce tunanin yara so mu ba yara bane amma mu kuma ba mu ce mu manya bane amma dai mu ba yara bane sannan da'awa ce wadda tana nufin alkhairi ga kowa dan haka kowa ya zo ya dibi wannan alkhairi kuma kamar yadda muka ce da'awa ce kofa a bude kowa yana da yancin ya zo da littafin shi zauna yaji ana tashi ka kama hanya kai tafiyar ka amma kamar yadda muka ce mu ba fitinannu bane kuma ba ma son fitina amma fa an tsogale mu mun iyata dan ita ba ta bukatar digiri balle diploma kowa ya iyata dan haka ba mu zo fitina da kowa ba kuma kowa kai fitine mu kuma kowa kai tsogale mu da fitina saboda haka jama'a musulmi wannan kasar shine kasar na karshe wanda muka yi mishi lamba da A ma'ana E wato E mun samar da A B C D E kasusuwa biyar na sharar fagen karatun littafin Imam Muslim a gobe insha Allah ta'ala tsakanin magariba da isha da GB to akwai karatun wannan littafi na Imam Muslim dan mu ji dandanan karatun sannan kuma a zo a ci gaba da karatun kullun da la'asar karfe 4 da rabi insha Allah ta'ala zuwa karfe 6 na ranakun Asabar da Lahadi jama'ar musulmi waɗannan ainihin sune jawabanmu kuma wannan ita ce ainihin muqaddimar mu muna roƙon Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki ya ƙara mana ƙarfin gwiwa, Allah madaukakin sarki ya ƙare mu da ikhlasi, Allah ya karɓa ayyukan mu. Da ƙarshe muna sanar da al'umma cewa gobe da safe insha Allahu ta'ala karatun ahkamul jana'iz din ne za a yi, sai ran asabar da lahadi kuma sai a zo a fara karatun littafin dan fodiyo insha Allah. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah.